sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Binta Sulemaniya ce tare da Ibrahim Kalmasi Garba. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Laraba 26 ga watan Yuli. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, Ibrahim ba makanin labarai.
To binta, wasu makamai masu linzami da Rasha ta cillo sun dira kan wasu wurare da ke gabar tekun Bahar Aswad a kasar Ukraine. Amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa kasar Solomon Island wadda kasar China ke ta kokarin zawarcinta ta wajen kulla yarjejeniyar tsaro da sauransu. Sannan an ci gaba da shari'ar fitacciyar yar wasan kwallon kwandon nan ta Amurka Britney Griner a yau din nan Talata a wata kotun Rasha.
Kan labaran duniya kenan. To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya ƴaƴan kungiyar kwadugo ta NLC sun jagoranci wani gangamin nuna goyon baya ga yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya na watanni fiye da hudu.
Basically it's not a strike, but it's actually a national protest just taking place across the length and breadth of this country.
Shi da wannan zanga-zanga ko kuma dafifi da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya bai hana ma'aikata zuwa guraren aikin su ba.
Za kuma ku ji cewa gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnonin Najeriya za su sanya baki domin sasanta takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU wadda ƴaƴanta suka shafe watanni shida suna yajin aiki. Sannan kuma muna tafi da shirin noma tushen arziki wanda Muhammad Hafiz Baballe ya shirya sai kuma gabatar. Amma yanzu ga Ibrahim da labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an wuni lafiya. Ga labaran, rundunar sojin Ukraine ta ce wasu makamai masu linzami da Rasha ta cillo sun dira kan wasu wurare da ke gabar tekun Bahar Aswad a kasar Ukraine. Harin ya bararraka wurare da dama ciki har da wajejen Odessa da kuma kayan aikin tashar jirgin ruwa da ke birnin Mykolaiv. Hare-haren sun auku ne ƴan kwanaki bayan da wani harin makami mai linzami da Rasha ta kai kan Odessa ya janyo kokwanto kan yarjejeniyar da aka cimma ta sake komawa da harkokin jigilar kaya daga yankin zuwa kasashen waje. Ma'aikatar harkokin tsaron Burtaniya ta faɗi yau Talata cewa da alamar sojojin Rasha na ɗaukar makamai masu linzami na harbo jiragen ruwa da aka girke a wurin a matsayin wata barazana wadda ke hana su kaddamar da farmakin kwato Odessa ta wajen amfani da jiragen yakin da suka girke a tekun Bahar Aswad. Da dai Majalisar Dinkin Duniya ta faɗi cewa cikin ƴan kwanaki za a fara jigilar hatsi daga ƙasar Ukraine zuwa ƙasashen waje. Amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa ƙasar Solomon Island a mako mai zuwa. Bisa jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin waje Wendy Sherman da kuma jakadiyar Amurka a Australia Caroline Kennedy. Yau Talata, ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za a kai wannan ziyarar ce saboda zagaye na 80 na hidimar tunawa da yakin Guadalcanal don kuma jami'an diplomasiyyar su gana da jami'an kasar ta Solomon Island saboda a ta bakin ma'aikatar a jaddada muhimmancin dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu. Wannan ziyarar na kuma zuwa ne bayan da Amurka da wasu kasashe da dama na yankin Pacific suka bayyana matukar damuwarsu kan yarjejeniyar tsaron da kasar ta Solomon Island ta cimma da China a watan Afrilu, wadda wasu da dama ke ganin za ta janyo wani tsere na girke-girken makaman yaki a yankin.
To nan ba da jimawa ba, Ibrahim zai kawo mana ƙarshen labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahoton mu na farko. To kamar yadda kuka ji a farkon shirin, a Najeriya ƴaƴan kungiyar kwadugo ta NLC sun jagoranci wani gangamin nuna goyon baya ga yajin aikin malaman jami'o'in Najeriya na watanni fiye da hudu. Ko da yake gangamin bai hana hada-hada da zirga-zirga ba, shugaban ƴan kwadugon kasar ya ce wannan sako ne ga gwamnatin Muhammadu Buhari. Wakilin muryar Amurka Babangida Jibrin ya aiko mana da ƙarin bayani daga Lagos.
yanda yan kwadago da magoya bayan su kenan saka danga rera wakar yabo da kuma jinjinawa juna a wani yajin aiki na gama gari domin nuna goyon baya ga yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in Najeriya ta shafe kusan watanni 4 kenan tana yi. Kungiyar kwadago ne dai ta yi kira ga ma'aikata da sauran masu tausayawa kungiyar ta asu da su fito domin gudanar da wannan gangami a ran birnin Lagos sai an gudanar da wannan gangami ne ko zanga zanga a karkashin wata gada da ta yi mahada a unguwar Ikeja dake birnin Lagos. A jawabin sa shugaban kungiyar kwadago ta tarayyar Najeriya Comrade Ayuba Waba ya bayyana wannan yajin aiki a matsayin na goyon baya ga kungiyar asu na kwanaki biyu wanda kuma idan har gwamnatin tarayyar Najeriya ba ta dauki mataki na kawo karshen yajin aikin da malaman suka shafe fiye da watanni 4 suna yi ba to la shakka kungiyar kwadago da sauran kungiyoyi dake karkashin ta za su tsunduma cikin wani yajin aiki na gama gari domin tilastawa gwamnatin Najeriya daukar matakan da suka kamata.
After a lot of other efforts, not that this is just the first line. The second line of action will be then a 3-day strike if this action fails. So basically, it's not a strike, but it's actually a national protest. Just taking place across the length and breadth of this country.
Shi da wannan zanga-zanga ko kuma da fifi da aka gudanar a sassa daban-daban na Najeriya bai hana ma'aikata zuwa guraren aikin su ba, haka kuma bai hana zurga-zurga da sauran hada-hada na kasuwanci ba. Ga dai abin da wani mazaunin birnin Lagos ya shaida mani game da wannan gangami na ma'aikatan kwadago.
Assalamu alaikum. Mu a nan unguwarmu a Sabebe Lagos ba ma namu wani yajin aiki ko wani zanga-zanga, abubuwa suna tafe lafiya.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko gwamnatin tarayyar Najeriya ya dau haske game da wannan gangami da kungiyar kwadagon ta gudanar a manyan jihohin Najeriya 36 da kuma birnin Abuja domin kaucewa yajin aiki na gama gari da kungiyar kwadagon ta yi barazana fara muddin gwamnatin tarayyar Najeriya ta yi kunnan uwashegu da wannan gargadi da suka aika mata Babangiji Firmin Amurka daga Lagos.
Madalla an gaishe ka baban gida Jibril. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Ibrahim da karshen labaran duniya.
To binta cikin mako guda kawai da aka samu barkewar COVID-19 a kasar Micronesia, yawan waɗanda suka kamu da ita sun zarce 1000 zuwa yau dinnan Talata, wanda hakan ya tayar da hankali a wannan kasa ta tsibiri a yankin Pacific. A makon jiya, Micronesia ta zama kasar da ake ganin ita ce ta ƙarshe a duniya mai yawan mutane 100,000 da ta fuskanci barkewar wannan cutar, bayan da ta barranta daga ita na tsawon shekaru 2.5 sanadiyar kasancewarta a can wani lungu da kuma tsarin tsaron kan iyakarta. Jami'an kiwon lafiya sun ce cutar tana gaggawar yaduwa. Ranar Litini an bayyana samun waɗanda suka kamu wajen 140, wanda hakan ya sa adadin masu cutar ya kai 1,261, adadin da ya hada da wasu da aka samu a kan iyaka gabanin barkewar cutar. An kai mutane 8 asibiti, sannan wani wanda ya dan manyanta ya rasu, a cewar jami'an. Yan majalisar dokokin kasar da dama da manyan jami'an gwamnati sun kamu da cutar, ciki har da mataimakin shugaban kasa Yosiyo George, wanda aka yi jinyarsa, a cewar jami'ai. Sun ce halin da mataimakin shugaban kasar ke ciki na inganta. A ƙarshe, ministan harkokin wajen Rasha Sergey Lavrov ya isa a kasar Uganda jiya Litini, wuri na uku da ya da zango a ziyarar Afirka da yake yi don ƙarfafa dangantaka da nahiyar da nufin samun goyon baya yayin da Rasha ke fuskantar takura daga yammacin duniya saboda mamaye Ukraine da ta yi. Lavrov ya samu tarba a Entebbe daga takwaran aikinsa na Uganda JG Odongo, a cewar wata mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen Rashar. Babban jami'in diplomasiyyar na Rasha zai tattauna yau dinnan Talata da shugaban Uganda Yoweri Museveni, a cewar kamfanin dillancin labarin Rasha TASS. Uganda na ɗaya daga cikin ƙasashen gabashin Afirka da dama da ke fama da ƙarancin abinci sanadiyar fari. Hauhawar farashi sanadiyar yakin da ake yi a Ukraine ya kawo cikas ga harkar samar da abinci a yankin.
Da Ibrahim ka almaki garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To gwamnan jihar Kano Abdullahi Umar Ganduje ya ce gwamnonin Najeriya za su sanya baki domin sasanta takaddamar da ke wakana tsakanin gwamnatin tarayya da kungiyar malaman jami'o'i ta Najeriya wato ASU wadda ƴaƴanta suka shafe watanni 6 suna yajin aiki hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da kungiyar kwadugo ta Najeriya ta yi barazana cewa za ta shiga yajin aiki na gargadi na kwana 3 idan gwamnati ta kasa sasantawa da kungiyar ta ASU Wakilin murya Amurka daga Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya aika mana da wannan rahoton.
Zanga-zangar ta hada da tattaki daga shataletalen matar titin Ahmad Bello da na Murtala Muhammad zuwa gidan gwamnatin Kano inda shugabannin kungiyar ta NLC bisa jagorancin shugabanta a Kano Kwamar Kabiru Adomin Jibur. Suka mika wata wasiƙa ta musamman ga gwamnan Kano Abdullahi Umar Ganduje.
Agaji na farko shine wannan zanga-zanga ta lumana da muke yi a yau a duk fadin jihohin Najeriya 36. Mu nan a jihar Kano yanzu gashi mun taru idan wannan mataki bai aiki ba muna da matakai guda 2 zuwa 3 wanda kuma zamu dora a gaba har sai an kawo ƙarshen wannan yajin. Za mu sake zama mu tafi yajin aiki na kwana 3 na gargadi. Idan bai aiki ba kuma zamu bi sahun su waɗannan manyan malamai na manyan makarantu mu ma mu tafi yajin aiki na sai baba ta gari har sai an yi abin da ya dace.
Comrade Kabiru Adomin Jibir kenan shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya reshen jihar Kano. Gwamnan Kano wanda ya karbi kwafin wasikar ƴan kwadagon zuwa ministan ilimi Adamu Adamu ya ce gwamnonin Najeriya za su shiga wannan magana domin ganin cewa an sasanta da juna.
Gwamnonin Najeriya da wannan abu ya dame mu saboda haka zamu tsara dannawa wajen ba da shawara domin mu tabbatar da cewa wannan al'amari an warkar da shi. Rigima ce da gwamnatin tarayya to kun ga da su da gwamnatin tarayya dole sai sun wato samu matsaya ta gari.
Kwamare da Haruna Musa da ke zaman shugaban kungiyar ASU ta malaman jami'o'in Najeriya ta kasar reshen jami'ar Bayar Kano na cewa
wannan fitowa da kungiyar kwadago ta yi da dukkanin sauran kungiyoyi 35 da suke gargajin ta ya nuna damuwar da ita wannan kungiya ta yi da kuma al'ummar Najeriya na gwagwarmayar da muke yi ta ceto ilimi janye wannan manhaja ta IPBIS a yi amfani ta UTOX saboda gwamnati ce ta kalubalance mu kawo kuma muka kawo saboda haka bukatun mu ba su taba canzawa ba bukatu ne na yanda za a farfado da ilimin jama'a a Najeriya muna zuba ido mu ga shin umarnin da shugaban kasa ya bayar na sati 2 za a aiwatar da shi ko kuwa
shi kuwa Comrade Abdulmalik Yunusa mataimakin shugaban kungiyar manyan ma'aikatan jami'o'i da ba sa aikin koyarwa ta Najeriya ya ce suna da kwarin gwiwa cewa matakin kungiyar TNLC zai haifar da sakamako mai alfanu
muna tunanin wannan zai da kwarai saboda kasancewar UNLC kakamanta ƴaƴan sun kai 40 da wani ko muna ganin in har gwamnati bata saurare mu ba iya mu na jami'a ta ga alamun cewa NLC za ta iya kiran affiliates din nan 47 su ma su rufe kofofin su wato shiga yajin aiki za ta saurare abin
alama dai zanga-zangar lumanar ta kungiyar NLC ta samu nasara da armashi la'akari da cewa rassan kungiyar na jihohin tarayyar Najeriya 36 sun gudanar da ita cikin kwanciyar hankali. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla akai da Mahmud Ibrahim Kwari. To a wata hira ta musamman da muryar Amurka masanin tattalin arziki a Abuja Yishau Aliyu ya ce da alamu ɗan Najeriya sun saba da tsarin jari hujja musamman kan farashin man fetur. Yishau Aliyu na magana ne akan janye tallafin fetur da ya saka tashin farashin litar mai a Najeriya. Daga Abuja ga yadda hirar su ta kaya da wakilin muryar Amurka Salisu Ashaka.
Sunana Yishau Aliyu ina sharhi akan tattalin arziki. kwanakin nan ne gwamnati ta ƙara kudin mai zaka ga ko ta jiha yanzu akwai farashin da take da shi hakan yana nuna kenan gwamnati ta kawo ƙarshen tallafin mai da take bayarwa kenan
eh a ba kawo ƙarshe ba abin da yasa ba kawo ƙarshe ba shine ita wannan doka ta aka sa Petroleum Industry Act wanda aka sa mishi aka kuma kaddamar da kamfanin man fetur na ƙasa wanda yan ƙasa za su iya zuba jari to sai randa shi kamfanin ya fara aikin sa gadan-gadan matatun man fetur waɗanda yan kasuwa suka gina suka fara ce da man fetur ya zama na cewa kowannen su yana da dama ya sai man fetur matatun da ya ga dama ya kuma dauke shi a cikin ƙasa ya sai da shi a yanda kasuwa ta nuna sai dai kawai abin kulawa shine dole ne a irin tattalin arziki na Najeriya wanda jama'a suka saba da tallafi dole ne hukumar kayyade farashin man fetur ya zama tana nan tana aiki yanda za a sai da shi saboda daidaita farashi a cikin tattalin arzikin kasa babban jigo ne ga babban bankin Najeriya wajen daidaita farashi saboda canjin farashin kudin mai a kasan zai tafi a hawan farashi na cikin kasa
to yaya kake ganin cewa haka zai yi tasiri a rayuwar su talakawan kasar
ai su talakawa tun da aka kai ga an kai man fetur 165 wanda daga a baya ba su yadda ana zanga-zanga lokacin da kai kokari to talaka ya mika wuya ga tattalin arzikin kasan kuma yanzu ya fara sabawa da jayar hujja abu uku wanda suke gudanar da rayuwar dan adam man fetur na ciki sannan kuma harkar sadarwa yana ciki sannan kuma harkar lafiya yana ciki ido idan ka duba talakawan kasan suna zuwa asibiti wanda ba na gwamnati ba suna samu magunguna kuma suna rayuwansu haka kuma harkar sadarwa yanzu da talakokin kasan a ciki suke mu'amalar su kuma suna iya siya daidai karfin kowa to saboda haka yanzu akan man fetur a dama abin da yasa aka yi uzuri saboda irin gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ne yasa ƴan ƙasa suka yi uzuri na abubuwa da dama amma abin tun da yanzu ya ta kai karshe an kai ga kafa kamfanin man fetur na ƙasa to kaga kenan ƴan ƙasa yanzu abin da za su mai da hankali shine yanda za a yi a tallata hannun jari na kamfani su kuma talakawa su daure su siya da gwamnatocin su da mutanen su
to me kake ganin zai zama alfalin wannan janye kaman tallafi na mai
kasancewar ita gwamnati da masu bada tallafin da wanda suke sha a bada shi da masu karban tallafin dukkan su an same su da almundahanu kana kana kuma wannan almundahanu an yi tufakin cewa shi ya rike tattalin arzikin kasan kasar da take biyan sama da trillion daya kuma za ta ke biyan trillion hudu a kan irin tallafin nan to menene ranan gwamnati ta biya tallafi na trillion hudu na naira inda ta yi kasafin kudi na trillion 17 to kaga a hakura da shi din kwata-kwata
an gaishe ka Sale Shehu Ashaka yanzu agogo a nan Washington DC na cewa 11:17 karfe 4 kenan na yamma da minti 10 da minti karfe 11 kenan na yamma da minti 17 a Najeriya Kamaru da Chadi wato karfe 3 da minti 17 kenan a Ghana wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya samun mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafuffukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumdumin su yanzu kuma ga shirin mu na noma tushen arziki
jama'a assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa yayin da a cikin ƴan kwanakin da suka gabata aka maka ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a wasu sassan jamhuriyar Nijar manoma da al'umma sun shiga cikin tashin hankali mara misaltuwa a garin da magaram da ƙauyukanta sanadiyar barnar da ruwan ya yi a yawancin gonaki inda da daman su ruwan ya share duk abin da aka shuka a gonakin wannan yawan ruwan dai an dade ba a ga irinsa ba tunda dai ma'aikatan da ke kula da hasashen yanayi take jan hankulan jama'a da su zauna cikin shiri don za a samu manya-manyan ruwa a wannan damuna a cikin yin shirin noma tushen arziki na wannan makon. Wakilin mu Tamar Abali ta tattauna mana da Malam Ado Sani, kwararre a harkar noma da ruwa, inda ya karin haske kan irin wannan ruwa da kuma irin matakan da manoma ya kamata su dauka.
Wannan ruwa dai da aka yi na shekaran jiya zuwa jiya, abin da zamu gabatarwa mutane kasi mamaki, canjin yanayi ne, kuma iya sauyawa, kuma canjin yanayi ne, kuma ba ni kaina ba nan da nake mushen gona da nake kasa. Manyan masana kamar wanda suke kan kimiyoyi na service na canjin yanayi, service de la meteorologie, duka sun yi hankalin mutane sun hodi akwai ruwa zai zo, ne kenan kan mutane su yi mamaki. Bacin wannan wanda za a yi sai su karba da hannu biyu, na ce musu canjin yanayi ne, kuma abin da za su yi ji hankalinsu da za mu jawo a kan wannan fanni shi ne, wanda ya san gonakan shi suna cikin ramummuka ko cikin gulbi haka, su yi kai a hankali, su yi kai dubara suna sauya guri ko suna ɗaukan matakan da za su yi don su kare ƙarfin ruwa, ko da aka yi ruwa manyan ruwa ya kamar haka, kamar irin na jiya zuwa shekaran jiya zuwa jiya, su samu su kare gonakansu don saboda amfanin da suka samu suka sa ya samu ya yi da kyau yanda suke wata. Kenan kal in ruwa ya zo in ba su ɗauki matakai ba, in ruwa ya zo ya tahi da cimaka da suka shibka, ya zamana hatsi ne, ya zamana dawa ce, ya zamana wake ne, ya zamana gusha ce, ya zamana duk kankanan cimaka ce da za su sa don su yi amfani da shi. Kenan ana so manoma su ɗauki matakai tun da guri.
Wani irin matakai ne za su ɗauka?
Matakai shi ne kamar yanzu wanda yake da gona bisa kan gangare musa cikin kurimi, kenan ya kamata ya dauki mataki. In kuma ya san kan hanyar ruwa ne yake, shi ma ya kamata ya dauki mataki, ko ya sauya guri in ya ga da hali iya da gurin da zai samu ya sauya, ko kuma ya dauki matakai kenan ya dauki kamar kayan aiki da motoci ko da sharet aiki ta judo musu duwa suna iya karewa guraren hanyar don ya rage ƙarfin ruwa, don kar ruwa ya zo ya banna ya bata mishi cimaka ta gonakan shi.
Yanan dai wannan bannar batta da daɗi ga manoma.
Wannan banna lalle wannan an ta zo lalle sai a ce alhamdulillah, paske wannan ikon Allah ne, ruwa ya zo tunda dan adam ba zai iya ba kariya ƙarfin ruwa, dole ne tunda ruwa ya hi ƙarfin dan adam, kuma wannan ya canjin yanayi ne, nace musu ruwan ya zo bayan da za a yi kai dan adam ka zo ka ce zaka kare ƙarfin ruwa. Wata dubarar ka sai dai abin da Allah ya kurum a karba da hannu biyu, tunda ya hi ƙarfin mutum, ya hi ƙarfin jama'a, amma ana ɗaukan matakai wani gurin dan a rage bannan ruwa. Wala
kamar shi wannan canjin yanayi da kake faɗa, kamar ya zaka fassara shi, menene ya kawo har aka samu wannan ruwa?
To canjin yanayi dai kenan yanzu kun gani, kamar yanzu damuna yanda take, wataran damuna tana zuwa da fuska mai kyau, kenan ta zo da ruwa normal, ayi ruwa cikin damun lahiya, ayi ruwa kamar yanda ake fata daidai wa daida, ayi shi mutane busu wahala ba, busu jibo wuya, ransu bai ɓaci ba. Akwai kuma ruwan da zai zo kamar yanzu na shekaran jiya zuwa jiya, ya zo da ƙarfi ne, wannan ya hi ƙarfin mutane, ya hi ƙarfin jama'a. To canjin yanayi shi ne kenan, shekaru zuwa shekaru masanan kimiyya suna kwatantawa ga yanda suke da aiki da na'urorinsu, suna kwatantawa kamar wannan shekara za a yi ruwa da yawa, kenan mutane tun da guri su ɗauki matakansu. Akwai shekarar da za ta zo fuskar ta ba mai haske ba ce, kenan ruwa ba za a same shi ba da yawa, sai kaga an yi hori, kenan ruwa ya yi ƙaranci, an sa cimakar ma ba a samun ruwan da ake so, kenan barantana cimakar da aka sa ta samu ta yi yanda manoma suke so, kenan ta girma, ta tashi ta girma, ta yi iya, ta yi ƙwaya, ta yi abin da manoma yake so don ya ji daɗi, ya yi noma, ya samu albarkacin noman shi. Kenan canjin yanayi wannan ba ga ɗan adam ba ne, sai ya zo ne lokaci ne yake ka lokaci ai a da mana ba haka ba take
masu sauraro anan zamu da sai a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe zamu kawo muku ci gaban tattaunawar yanzu a madadin bakon namu Malam Ado Sani da kuma wakil Yamma da magaram Tamar Abari sai kuma Julie Discretion da ta daidaita mana sauti da bada umarni ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu
ka gaida Muhammad Hafiz Baballe yanzu kuma ga kadan daga cikin ra'ayoyin da ku masu sauraro ke turo mana ta email
Sabonmu na farko ya fito daga Rilwano Ibrahim London Wuba tare da Alhaji Sala Atiku daga garin Wuba a jihar Adamawa. Duka ce halin ko in kula da gwamnatin tarayyar Najeriya ta nuna dangane da halin da fasinjojin jirgin kasa da aka yi garkuwa da su abin takaici ne. Muna kira ga gwamnati don Allah ta dauki rayukan mutane da muhimmanci. Sabonmu na gaba ya fito daga Salimi Langelenge Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da ya wallasa ni ta kai duka ce muna jajantawa mazauna gabar teku Afrika ta yamma waɗanda zaizayar ƙasa da guguwa ke ci gaba da yi wa barazana ga rayuwarsu inda har wasu suka tsere wa mahallinsu da fatan gwamnatoci da masu hannu da shuni za su tallafa musu sai sakon Sadi Dauda Baturiya dake jihar Jigawa a Najeriya yace a gaskiya gwamnatin Najeriya ta gaza wajen kare rayuka da dukiyoyin al'umma daga harharen yan bindiga ganin yadda a kullum ake ci gaba da kaiwa fararen hula hari da kuma garkuwa da mutane a wasu sassan Najeriya daban-daban a ƙarshe nake addu'ar Allah ya bamu shugabanni na gari masu tausaya talakan Najeriya a zabukan da ke tafe a fadin Najeriya baki daya sai sakon Aliyu Usman Taka lafiya da Dr. Abdullahi mai maganin gargajiya suka ce ya Allah muna roƙonka ka kawo mana ƙarshen matsalar tsaro da kuma garkuwa da mutane a Najeriya sakonmu na ƙarshe ya fito daga Jamila da Fatin Ado Salati goma ga Annabin Rijau suka ce fasalin da gwamnatin Najeriya ta sake wa kamfanin NNPC ta yadda ƴan kasuwa za su iya zuba hannun jari a ciki Allah ya sa ba ce fanar mana da shi ta yi ba ta ƙarƙashin ƙasa domin mun fahimci cewa Allah ne kaɗai ke son kura ba masu awaki ba to mun gode ku ci gaba da aiko mana da sakonninku
an gaishe ki Zahra Ufage yanzu kuma sai labarai a takaice
to binta wasu makamai masu linzami da Rasha ta cillo sun dira kan wasu wurare dake gabar tekun bahar Aswad a kasar Ukraine Amurka za ta tura wata babbar tawagar diplomasiya zuwa kasar Solomon Island a mako mai zuwa bisa jagorancin mataimakiyar sakataren harkokin waje Wendy Sherman da kuma jakadiyar Amurka Australia Caroline Kennedy yau talata ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce za a kai wannan ziyarar ce saboda zagaye na 80 na hidimar tunawa da yakin Guadalcanal dan kuma jami'an diplomasiyar su gana da jami'an kasar ta Solomon Island saboda a ta bakin ma'aikatar a jaddada muhimmancin dangantakar da ke akwai tsakanin kasashen biyu wannan ziyarar na kuma zuwa ne bayan da Amurka da wasu kasashe da dama na yankin Pacific suka bayyana matukar damuwar su kan yarjejeniyar tsaron da kasar ta Solomon Island ta cimma da China a watan Afrilu cikin mako guda kawai da aka samu barkewar COVID-19 a kasar Micronesia yawan waɗanda suka kamu da ita sun zarce 1000 zuwa yau dinnan talata wanda hakan ya tayar da hankali a wannan ƙasa ta tsibiri a yankin Pacific a makon jiya Micronesia ta zama ƙasar da ake ganin ita ce ta ƙarshe a duniya mai yawan mutane 100,000 da ta fuskanci barkewar wannan cutar bayan da ta barranta daga ita na tsawon shekaru 2.5 sanadiyar kasancewarta a can wani lungu da kuma tsarin tsaron kan iyakarta an kai mutane 8 asibiti sannan wani wanda ya dan manyanta ya rasu a cewar jami'an dan majalisar dokokin kasar da dama da manyan jami'an gwamnati sun kamu da cutar ciki har da mataimakin shugaban kasa Yoshio George wanda aka yi jinyarsa a cewar jami'ai sun ce halin da mataimakin shugaban kasar ke ciki na inganta
To masu sauraro, da kuma haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci. Sai kuma an jima da misalin karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya kai ni. Yanzu a madadin Ibrahim ka Almasi Garba wanda ya tayar gabatar da shirin. Sai Julie Ladar Gershon wadda ta bada umarni da injiniyar mu ta yau. Ni ce taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri ma assalam. Amma kada ku yi nisa domin shirin mu na yau da gobe na nan tafi.